Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai bibi ne game da fasahar jinkawo da ke ci gaba da karbuwa a kasashen duniya. Ana amfani da fasahar jinkawo wajen noman lemar kwadi da aka fi sani da mushroom a turance. Domin fahimtar amfanin lemar kwado ga rayuwar dan adam da yasa har aka fara nomanta, na tattauna da Ibrahim Lawande Datti, mai bincike a Jami'ar Ayyukan Gona da Gandun Daji ta Fujian dake kasar China. Inda na fara tambayar sa menene amfanin lemar kwado.
Lemar kwado abashi ne amfani ga rayuwar dan adam musamman ta bangare guda biyu. Na farko, ita lemar kwado tana da dauke da protein,
to sinadaran gina jiki kenan.
Eh, sinadaran gina jiki wanda idan ka sabunta shi da wasu tsirrai haka. Kuma bai dauke da fat.
Wato fat kitse kenan?
Kitse, eh. Idan ka kabunta shi kuma da nama kenan, wanda yana maganin hawan jini, ciwon siga da kuma kansa. Kuma yana ƙara ƙarfin garkuwar jiki.
Malam Ibrahim, kafin mini saka ce lemar kwado tana magunguna a jikin dan adam.
Na'am.
To sai kuma mukan ji an ce akwai masu guba. Shin haka ne?
To haka ne. Eh, lemar kwado kashi uku. Akwai wacce ake ci, wato ake amfani da ita a abinci, kamar irin mutane marasa ƙarfi da sukan ba sa iya samun nama cikin abinci, sukan misalta ko sukan musanya abinci nama a cikin abincinsu da shi lemar kwado. Shi sa wani lokacin ma kaji ana kamar ana mishi fassara da cewar naman kaza. Ba akwai wanda yake magani, wato bangaren magani kenan. Akwai kuma wanda yake guba ne,
wato shi mai guba ba a taba shi ba a yin komai da shi kenan.
Ai, taba shi ma masifa yake zama mutum domin yana kisa.
To ya taya mutane za su bambance tsakanin mai guba da kuma wanda ake ci da kuma wanda yake maganin?
Yawwa, to shi wanda yake magani kana ganin shi za ka iya gane shi domin yana da kauri, yana da launi kamar ja haka, wato kamar ruwan kofi. Shi kuma akasari wanda ake ci za a gan su farare ne, wasu masu ruwan kasa da makamantansu. Su wanda ake ci din suna kama da wanda ya zanto cewar na guba din. Shi ya sa mukan ba da shawara ba kowane mushroom bane da gani za a ɗauka a yi amfani da shi. Idan ba manoma bane wanda aka yarda su suka ba wa mutum cewar wannan mushroom din ana ci.
Wato baka ba da shawara ba mutum ya je don saboda ya ji an ce yana magani ya je shi bayan gida ko ya je wani guri ya ɗauka yana ganin shi yana ji labarin cewar yana magani ko yana ƙara sinadaran gina jiki. Bari na ɗauka na ci. Wato baka ba da shawara ga mutane su yi haka kenan?
Ba na ba da shawara haka domin yana da haɗarin gaske.
To ta yaba a yi su samu mai kyan wanda za su yi amfani da shi?
Yanzu abin da muke ta ƙoƙari kenan, muna ta wayar da kan al'umma, kuma muna ƙara training ɗin al'umma, muna rarraba musu shi irin sperm ɗin mushroom ɗin wanda za su iya nomawa don al'umma su amfana da shi.
Jami'ar da kake tana China, kuma a China kuke. Shin wannan abin ya za a iya shigo kasashe irin su Najeriya, Nijar, yammacin Afirka ko nahiyar Afirka baki ɗaya?
Wato yanzu muna ta ƙoƙarin yin kwasa-kwasai na training ɗin al'umma kamar da kasashe masu tasowa. Yanzu hakan nan muna kan wani training ɗin inda mun ɗibo akwai malamai daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, akwai manoma daga jihar Plateau da jihar Bauchi waɗanda yanzu hakan nan suna cikin garin China suna karɓar horarwa akan shi noman lemar kwaɗon nan, domin muna so mu ga abin ya watsu a cikin ƙasashen Afirka. Hakan nan akwai mutane daga nan Niger da ƙasar Benin Republic da kuma Cote d'Ivoire da South Africa da Lesotho. Yanzu hakan nan su muna tare da su da Rwanda, muna tare su yanzu hakan nan a cikin China.
Ya noman lemar kwado yake idan mutane suna son su?
Lemar kwado abu ne mai sauki wanda ba wai sai ka ɗauki garma ka je ko fatanya ka tafi gona ba. kana iya sarrafa ta, kana iya noman ta cikin gidanka.
Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ake amfani da fasahar jinkau wajen noman lemar kwado. Masu rarrun ma'anar mika ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai a biyo mu mako mai zuwa inda zamu kamo ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu amadadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin, musamman mawaƙan namu Ibrahim Lawande Dati, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.